الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو شاهد قوتا ربيع الأول شكرا تدبو الآيات دريه أود 40 هجرة تمن زنسيرا أن محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوا مدينة وانوك مشيني ديدي دا 20 بيو ga watan 11 shekara ta 2018 a shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu cikin wani littafi namu mai albarka littafin riyadus salihin wallafar babban malami al-sheikh abu zakariya yahya bin sharaf an-nawawi Allah ya ji kansa da rahama idan ba manta ba wancan sati da ya gabata mun shigo sabon kitabi mun shigo sabon littafi kitabu adabin nawm littafin da zai bayani game da ladabban bacci wal qu'ud wal majlis wal jalisi wal ru'ya da ladabban zama da ladabban abokin zama da ladabban majalisin da zaka zauna da kuma ladabban mafarki da abubuwan da ya kamata kai idan kai shi to wancan sati mun fara da abu na farko shine ladabin kwanciya bacci har malam ya fara karantar da mu wasu abubuwa da suka tabbata a cikin sunna ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya kamata kowanne musulmi ya kiyaye idan zai kwanta bacci malam ya koyar da mu idan zamu kwanta bacci mu yi alwala abu na farko kenan wanda wannan alwala kariya ce ga jikin dan adam tsakaninsa da shedanun da za su iya kawo masa farmaki ko hari sannan bayan kai alwala idan ka zo ka gama karanta addu'o'in da zaka karanta sai ka kwanta akan bangaren jikinka na dama bayan ka kwanta bangaren jikinka na dama kuma sai ka karanta addu'ar da ya kawo mana ita ce Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت وأن شيني إيا أبندا مكا كرنتا وانسنساتي يوكما إن شاء الله تعالى زامن ورادك عند مكاداكة حديث نقبا وعن عائشة رضي الله عنها قالت an karbo daga uwar muminai nana Aisha yarda Allah ta kara tabbata a gare ta tace innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layli 11 rak'atan fa idha tala'a al-fajr salla rak'atayn khafifatayn thumma taja'a ala shiqqihi al-ayman hatta yaji' al-mu'adhdhin fa yu'adhdhinahu muttafaqun alayhi wannan hadisi kamar yadda muka ji an karbo shi ne daga uwar muminai nana Aisha yarda Allah ta kara tabbata a gare ta tace hakika manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layli yana yin salla da daddare 11 rak'atan rak'o'i 11 sallar da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi kan yi ta kiyamal layli yakan yi rak'o'i ne guda 11 ko kuma su zama 13 idan an hada da rak'o'i guda 2 da yake bayan witri akwai rak'o'i guda 2 da manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi kan sallata bayan ya gama witrin sa gaba daya yakan yi rak'o'i guda 2 khafifataini waɗanda suke takaitattu kwarai to idan ka hada su da waɗannan 11 sai su zama 13 shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an samu a cikin hadisai yana yin raka'a guda 13 a cikin dare, wasu kuma suka ce 11, to masu cewa 11 idan suka yi la'akari da abin da yake sallata na dare a wanda yake cike su da wuturi, masu 13 kuma idan sun jingina da waɗancan raka'o'i guda 2 yake, sai su zama 13. Idan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gama wannan sallah, salla raka'ataini khafifataini fa idza tala al-fajr, idan al-fajr yake to al-fajr ya kullo, salla raka'ataini khafifataini, sai ya sallaci raka'o'i guda 2 taƙaitattu ƙwarai da gaske. Waɗanne salloli ne guda 2 ko kuma waɗanne raka'o'i ne guda 2 Annabi yake tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayan al-fajr, su ne waɗanne? Raka'atal fajri. Ina fata an fahimta. Kamar yadda muka sani cewa babu wata nafila da shari'a ta baka dama ka yi ta bayan alfajir ya keto, sai wacce? Sai wannan raka'a guda 2 da ake bayan kullawal alfajir. To Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan sallace su. Mala ya ce khafifataini, saboda Annabi yana kaiwa matuƙa wajen taƙaita su. Shi yasa yadda hay'ar sallar ta kasance ko kuma take kasancewa, Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani lokaci yakan karanta suratul fatiha kadai, kamar yadda hadisi suka tabbata daga nan Aisha, wani lokaci kuma yakan karanta suratul fatiha a raka'a ta farko da qul ya ayyuhal kafiruna, raka'a ta biyu ya karanta suratul fatiha da suratul ikhlas qul huwallahu ahad zuwa ƙarshe. To kaga da qul ya da qul huwallahu dukkanin su takaitaccen surori ne wanda ba su da tsayi, saboda haka nan da nan zaka yi su ka gama. Wani lokaci kuma a raka'a ta farko idan ya karanta suratul fatiha, sai karanta qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wal asbaq wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimuna. Wannan aya guda daya tal cikin suratul baqara ita yake karantawa a raka'a ta farko. Idan kuma ya tashi raka'a ta biyu bayan suratul fatiha kuma sai karanta qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa anta wallahu faqulu ashhadu bi anna muslimuna, sai karanta wannan ayar. To waɗannan raka'o'i guda 2 da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake bayan alfajir, raka'o'i ne masu girma, raka'o'i ne masu falala. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana kaiwa matuƙa wajen kiyaye su, baya barin su koda yana cikin halin tafiya. Shi yasa cikin hadisi ingantacce yake cewa raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, raka'o'i guda 2 nan da zaka sallata bayan alfajir ya keto, to sun fi alkhairi daga duniya da abin da yake cikin duniya. Su waɗannan raka'o'i guda 2 dukkanin abin da yake cikin duniya da ita duniyar gaba ɗaya sun fita alkhairi, kaga tana da matuƙar falala. To sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sallace su. Thumma taja'a ala shiqqihi al-ayman, sannan tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya kishingida akan bangaren jikinsa na dama. Bayan yayi me? Bayan ya gama raka'atul fajri, hatta yaji al-mu'adhdhinu, har sai mai kiran sallah ya zo, ɗaya daga cikin masu kiran sallah ya kwala kiran sallah, fa yu'adhdhinuhu, sai ya sanar da shi ko ya faɗakar da shi lokacin sallah, ya sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tashi kuma ya je a shiga sallah. Wannan hadisi muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Wannan hadisi babban muhallisha din mu a cikin sa shine bayan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gama qiyamul laylin sa, ya jira alfijir ya keto sallallahu alaihi wasallam, to yakan yi raka'atul fajri, raka'o'in nan guda 2 da ake yi. Tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana yin su ne a ina? A gida. Me yasa yake yin su a gida? Saboda shi limami ne, fitowarsa shine ta da sallah. An gane? Amma kai a matsayinka na mamu ana so ka zo masallaci da me? Da wuri, don ka zo ka samu sahun gaba da muka samu albarka da take cikin albarka da ake samu a cikin sahun gaba. Saboda haka idan ka zo sai ka sallaci raka'o'inka a cikin masallaci, idan kai a gida babu laifi. To amma shi Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abin da yasa yake yi a gida, saboda shi shine limami, in ya fito kuma shi ke nazanci ya kare. to idan yayi su sai ya kwanta ya danki shingida a bangaren jikinsa na dama sai ya jira kuma kiran sallah sai ya zo idan mai kiran sallah ya zo kuma shikenan sai a tashi aje a tada sallah to sai wasu daga cikin malamai suka ce wannan kwanciyar da yake danyi yake danki shingida a bangaren jikinsa na dama menene hukuncin sa wasu daga cikin malamai suka ce sunna ce ta annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi idan kai ta da niyyar sunna zaka samu lada wasu buga suka ce a'a annabi yakan yi ta ne saboda yayi sallah mai tsayi ya gaji saboda kai kan dan huta to idan kai ma al'ada kace kakan yi sallah mai tsayi a cikin dare haka a 11 ko raka a 7 da dogayen surori da dogon ruku'u da dogon sujjada to sai kai irin wannan kwanciyar abai dan ka saba ka dan yi saba in ka da wata dide gashi nan haka dai ba shi da wani abin da to shikenan sai ka ba sai kai ba wasu daga cikin malamai su kuma sun kai matuka wajen sunnanta amma har suka ce ma sharadi ne daga cikin sallar asuba idan ma da zaka yi kiyamul layl ka kiyin wannan dan kwanciyar suka ce sallar asuba ka bate ba to amma dai kamar yadda malamu Uthaymeen yake cewa wannan kaulin ne shazi kawai ya kawo shi ne dai saboda kasancewa akwai shi malamai sun fade shi amma ba shi da wata masagh a cikin abubuwan da malamai suke fada ba shi da mashiga zance ne da yake shazi abin da yake ingantacce shine idan har kai limami ne to babu laifi idan ka gama raka'a ta fajr ɗinka ka danki shingida zuwa lokacin da zaka daidaita kamar sauraron minti biyu ko sauraron minti uku a tsara sallah sai ka tashi ka tafi tunda shi annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi kaga gidansa a jikin masallaci yake haka ne to amma kai mai bi kana da dan nisa kana da dan tazara akwai bukatar a ce ka dan toka ban lokacin da aka yanke za a rika tara sallah ya cika da zarar kuma ka iso lokaci ya shikenan sai a tara sallah ina fata an fahimta wannan hadisi kamar yadda muka ji shi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi hadisi na gaba wa anhu dhaifata radiyallahu anhu akarbo daga babban sahabi Hudhaifa yarda Allah ta kara tabbata a gare shi qala yace inna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi tsira da aminci ta kara tabbata a gare shi idza akhadha matja'ahu min al-layl idan ya kwanta a gurin kwanciyarsa a makwancinsa da daddare dan yin bacci wa ba'a yadahu tahta khaddihi yakan dora hannunsa a karkashin kumatinsa haka kenan an fahimta me yasa kun ga anan ba ambaci hannun hagu zai dora kwanin dama ba ko to me yasa nace hannun dama saboda kada ku manta a hadisin da ya gabata satin da ya gabata a wanne tsagi manzon Allah yake kwanciya tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a wanne bangare yake kwanciya bangaren damansa ko to kaga tunda bangaren damansa ya kwanta a wanne zai sa kenan hannunsa na dama ina fata an fahimta to sai dora hannunsa na dama akan ko kuma karkashin kuncinsa na dama sun mai qulu sannan sai ya ce Allahumma bismika amutu wa ahya ya ubangiji da sunanka ne amutu nake mutuwa mutuwa anan bi ma'ana annau an gane yawa abinda ake nufi da mutuwa anan da sunanka nake kwantawa ne bacci shi bacci shine malamai suke ce masa al-mautul asghar ita kuma mutuwa babba sai a ce mata me al-mautul akbar ina fata an fahimta yawa wa ahya da kuma sunanka ne nake rayuwa ma'ana idan na kwanta ne bacci to daidai yake da na mutu karaman mutuwa idan kuma na tashi ya ubangiji kai ne ka dawo min da raina a wani karan daban kuma gashi na ƙara tashi to kana yi wa Allah madaukakin sarki jinjina da kirari kana kama kafa da albarkar sunansa wajen kwanciyar ka bacci da kuma tashinka wa idza istayqadha haka nan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya tashi daga baccinsa qala yakan ce alhamdulillahi alladhi ahyana godiya ta tabbata ga ubangiji wanda shine ya raya mu ba'ada ma amatana bayan ya kashe mu kaga shi ma ba'ada ma amatana nan almautu bi ma'ana annau haka ne ko yawa yace wa ilayhi nushur gare shi za a tattara mu lokacin da aka tashi kiyama Allah madaukakin sarki zai tattara bayin sa gaba daya to a gare shi za a tattara rahul bukhari imam al-bukhari rawaito wannan hadisi to wannan kun ga an ƙara mana wata addu'a bayan waccan wanda muka karanta a satin da ya wuce Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka to ga wata mun samu ita ce me Allahumma bismika amutu wa ahya Allahumma bismika amutu wa ahya sannan kuma mun samu addu'ar da ake karantawa idan an tashi daga me daga bacci idan mace ya tashi daga bacci maimakon mutum ya tashi ya miƙa kawai ya bude bakin sa ya hamma ya tashi kenan a'a sai mutum ya tashi da addu'a sai ya ce me alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur ina fata an fahimta to malamai suka ce wannan ɗaya daga cikin albarka da musulmi suka samu saboda kididduguwa na matan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kun ga shi yasa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya rasu ya ban mata guda nawa guda tara ina fata an fahimta me yasa Allah madaukakin sarki ya kaddara manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a wurin mata tara ne saboda shi daban yake a cikin mutane motsinsa shigarsa fitarsa kwanciyarsa tashinsa wankansa dukkaninsa ibada ne ina fata an fahimta daga wajen sai ya kamata kowa ya dau abin da ya kamata ya na rayuwarsa to shi yasa wani abin zaka ga a cikin gida ake yin sa yanzu kamar wannan bacci sai ga aika gane abin da ya karanta ina fatan fahimta yawa to zaka ga wani abin zaka ga matayen sa ne suke rayuto mana wani abin da ya shafe shi kamar da kuka Maimuna bintul Harith ɗaya daga cikin matayen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da nana Aisha yadda Allah ya ƙara tabbata a gare su gaba ɗaya sun rayuto mana cikakken yadda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake wankan janaba ina fatan fahimta kun ga cikin ban daki aka bi shi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yanzu kai a matsayinka da dan adam a ce duk inda kai sai an bi ka sai ga an sama ido da yawa ba haka bane sai ban daki ma sai an bi ni a ga abin da nake to amma shi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi har ban daki ake bin sa a ga me yake a zo a ga mana domin shi wannan aikin nasa ibada ne ina fatan fahimta to kaga ashe yawan matan sa menene alkhairi ne hatta a gare mu alkhairi ne ga duniya gaba ɗaya dan za ga waccan tarayyato wani abu daban waccan ba tarayyato shi ba sai ga waccan tarayyato wani abu haka kowace akwai abin da zaka samu tarayyato mana na daban sannan a cikin wadannan hadisi guda biyu da makaranta mun samu nasin da yake tabbatar mana cewa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yakan yi sallah da daddare yana yadda yake sallar daren sa shine wani lokaci yakan yi a farkon dare idan yayi a farkon dare yakan kwanta yayi bacci idan ya gama zuwa ƙarshe kuma sai ya tashi wani lokaci kuma yakan jinkirta sai daren ya shiga ya je tsakiya sannan sai ya tashi ya fara sallah idan ya fara irin wannan galibi yakan kai sallah ta sa zuwa yaushe zuwa alfajir idan ya fara yaushe idan ya fara kusan tsakiyar dare saboda haka annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya danganta da yanda da ya samu kansa wani lokaci ya farkon dare wani lokaci ya tsakiyar dare wani lokacin kuma ya ƙarshen dare kowanne annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi an samu yayi har yanzu kuma mun samu a cikin wannan hadisi cewa mustahabbi ne irin wannan kwanciya da muka ambata a cikin hadisin farko idan mutum ya gama sallar raka'atul fajr din sa to babu laifi ya danki shingida ya dora hannunsa na dama tafin hannunsa na dama a ƙarƙashin kumatinsa ya kuma kwanta akan tsagin jikinsa na dama wannan shi ma babu laifi akan sa insha Allah ta'ala sai hadisi na gaba wa an ya'isha ibni tafkhat al-ghifari radiyallahu anhuma qala abi bainama ana muttaji'un fil masjid ala batni idha rajulun yuharrikuni bi rijlihi fa qala inna hadhihi dhaja'atun yubghibuha Allah قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود بإسناد صحيح وانا حديث أنكر موشي دقا عيش ابن دخفة الغفاري رضي الله عنهما يرد ألت أرتبت أقريس قال أبي ما هي في ناياتي بينما أنا مضجئ في المسجد yayin da na kwanta a cikin masallaci ina kwance ala batani akan cikina idan mutum ya kwanta akan cikinsa ita ce kwanciyar da Bahaushe yake cewa rubda ciki an fahimta yawa to yanzu sai muka sako nan muje menene hukuncin kwanciyar rubda ciki dan galibi wasu abin ya riga ya zama musu jiki idan mutum bai kwanta kwanciyar rubda ciki ba iya bacci ba haka ne ko yawa to menene hukuncin ta a shari'a kaga idan da kyau sai ka daina idan babu kyau sai ka daina kun kuma da kyau fa sai ka tsawo da kayanka to wannan mutum yake cewa yayin da nake kwance a cikin masallaci idza rajulun yuharrikuni bi rijlihi kawai sai naga wani mutum yana zungura ta ko yana motsa da kafarsa ma'ana kana kwance sai a zo a rinka taba ka da kafa ana zungurar ka fa qala sai shi wanda yake zungurar ta sai yace inna hadhihi bad'atun yubghibuha Allah, irin wannan kwanciya fa kwanciya ce da Allah yake fushi da ita, Allah baya santa. Qala, da yaji haka yace fa nazartu, sai na duba ga waye mai wannan magana da yake zunguri na lokacin da nake bacci. Yace kawai fa idha hiya rasulullah, fa idha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kawai da na daga ido na sai naga annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Rawahu Abu Dawuda bi isnadin sahih, al imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi da isnadi wanda yake ingantacce. To wannan hadisi kun ga a zahirin sa me yake nuna wa, kwanciyar da take menene hukuncin ta a shari'a, ta halatta ko ba ta halatta ba? Eh, tunda a cikin hadisin me aka ce, kwanciya ce da Allah subhanahu wataala yake me yake fushi da ita, ba wai fushi ake da kwanciyar kadai ba idan abin ya tabbata, har me har da me kwanciyar. Ina fatan fahimta. To amma sai dai shi wannan hadisin bai inganta ba, hadisi ne da yake da'ifi, akhrajahu Abu Dawuda, Imam Al-Albani yace hadisi ne akwai ibtirabi a cikin sa, hadisi ne mubtaribi, akwai kaikawan lafazi a cikin sa. To bayan shi wasu hadisan sun tabbata wanda suke bayani game da haramcin nuna haramci na kwanciyar da ciki, to sai dai dukkanin hadisan gaba daya a wasu daga cikin malamai suna gani cewa hadisan gaba daya ba su inganta ba, duk wani hadisi da ya bayani game da haramcin kwanciyar da ciki suka ce bai inganta ba, musamman malamai magabata kamar Imam Al-Bukhari da Imam Dharuqutni, Imam Ibn Abi Hatim, Ibn Rajab Al-Hanbali, duk waɗannan malamai sun da'afa hadisan da suke bayani game da kwanciyar da ciki, kace hadisan gaba ɗaya ba su inganta ba. To sai dai kuma an samu malamai na baya-baya wanda wasu daga cikinsu sun hassana hadisin, wasu kuma suka ce ma hadisan sun inganta. Daga ciki akwai Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, akwai Malam Ahmad Shakir, su suna gani hadisan babu laifi sun inganta. To amma akwai babban malami Abu Ishaq Ibrahim ibn Ishaq Al-Harbi, babban malami ne kwarai da gaske, wanda yana littafi mai suna Gharibul Hadith. Littafin Gharibul Hadith littafi ne da yake tsuro ma'anar da hadisi ya kunsa. Idan kana da wata kalma da take mai tsauri a cikin hadisi, maimakon ka tafi kamus neman ta, to sai ka tafi Gharibul Hadith. An gane? Kamar kamus ne da aka yi shi na kalmomi, zaka duba ma'anar kalma. To amma ba kalmomin da suke na cikin hadisi ne ba, kalmomi kawai na cikin larabci ba. Ka san akwai larabcin da akwai hadisin da idan ka karanta shi komai iya larabcin ka bai saka fassara shi yadda ya kamata ba. Saboda ma'anar da ya baka kai a larabcinka ba shi take nufi ba. Ina fatan fahimta. To irin ne sai ka samu littafin Gharibul Hadith, sai ka je ka duba ka bincika, sai ka samu cikakken ma'ana. Ina da littafi mai suna Gharibul Hadith, Abu Ishaq Al-Harbi. Ya an haife shi a shekara ta 198, ya mutu a shekara ta 285. To shi akwai littafin sa mai suna Ikramud Dhaif. Ya tattara hanyoyin hadisin gaba daya. Dukkanin hanyar da hadisan hana kwanciyar da rubuta ciki ta zo sai da ya kawo su gaba daya. Da ƙarshe dai tattara hadisan gaba daya, natijar da binciken sa ya bayar shine waɗannan hadisai gaba ɗayansu babu wanda ya inganta. Ana fatan fahimta. Saboda haka wasu daga cikin malamai suna ganin cewa tunda hadisan ba su da inganci, saboda haka hanin da aka yi game da rubuta ciki game da kwanciyar da ciki shi ma ba shi da inganci. Idan mutum yayi, wasu suna gani babu laifi, wallahu ta'ala a'lam. Saboda haka wannan hadisi ba sai mun ƙarin bayani akan sa ba, tunda من يكون شيء أكن سبي إن كنت بقى حديث نقبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث أنكر بوشي دقى صحابي أبو هريرة يرد الله تقار تبتا أغريشي شيكما دقى مزان الله تيرادة أمن تقار تبتا أغريشي يتي من قعد مقعدا وان دي زونا أو نما زوني لم يذكر الله تعالى فيه bai ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ba a wannan gurin da ya zauna, kanat alaihi min Allah tiratu, to wannan zaman da yayi zai kasance asara a tattare da shi a wajen Allah madaukakin sarki, zai kasance wani bangare ne na tawaya a rayuwarsa. Ina fatan fahimta. Duk gurin da ka zauna, sawa'un a majalisi ne ka zauna na hira, ka je makaranta ne, ka je office ne,
a kasuwa ne duk inda ka zauna gurin haka annabi tsira da amince tsarsa mata shi yasa kaga man tazo man tana ɗaya daga cikin me labdul umum an gane duk inda ka zauna man qa'ada maqadan wanda duk ya zauna a wani mazauni ya tashi daga wani daga mazaunin yayi labari yayi labari yayi hira ya saurara ko aka bashi ba tare da ya ambaci Allah ba to wannan zaman zai kasance masa asara na tashin kiyama a wajen Allah zai kasance masa tawaya ce a rayuwarsa ina fata an fahimta yawa wa man ittaja'a muttaja'an haka nan wanda ya kwanta a wani makwanci la yadhkurullaha ta'ala fihi bai ambaci Allah subhanahu wata'ala a wannan makwancin da ya kwanta ba kanat alaihi minallahi tiratu haka nan shi ma wannan kwanciya tasa sai ta kasance masa tawaya asara a gare shi ranar tashin kiyama a wajen Allah madaukakin sarki wannan hadisi rawahu abu dauda bi isnadin hasan samale yace attiratu abinda ake nufi da attiratu bi kasri ta'il mutanna da yiwa ta'un din nan kasara wacce take mai dugo guda biyu min fawq dugon kuma suke a sama wa hiya naqasu shine tawaya samun tawaya wa qila attaba'atu wasu kuma suka ce shine abin da ya shafi asara saboda haka ɗan uwa kun ji wannan hadisi abinda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi faɗa hadisi ne ingantacce duk inda ka zauna kaga duk rayuwar mu gaba daya tana kaiwa ta kawo ne a tafiya ko zama haka ne tafiya zama kwanciya baka wuce ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan zaka ga idan ba a tafi kake ba to me bi kana zaune idan ba a zaune kake ba fa kana kwanci to shi sai Allah madaukakin sarki yayi bo waɗancan bayi yace inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab Allah madaukakin sarki ya yabi wasu bayi masu hankali yace haqiqa halittar samai da kasai wakhtilafil layli wan nahari da sassabawar rana da kuma yini sai yace la ayatin akwai aya akwai abin daukar izina da lura a ciki amma sai Allah yace li ulil albab ga masu hankali kamar ka tambaya suwaye masu hankalin sai Allah yace allazina yadhkuruna allaha qiyaman su da waɗanda suke ambaton Allah madaukakin sarki suna tsaye suna tafa kenan wa qu'udan suna zaune ina fata an fahimta wa ala junubihim kai suna kwance ma akan jikinsu ambaton Allah suke wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard suna tintintini a cikin halittar samai da kasai rabbana ma khalaqta hadha batilan suna cewa ya ubangiji baka halitta waɗannan halittu sama ƙasa ruwa rana bishiyoyi duk dan wasa ko dan wargi ba subhanaka faqina azaban nar Allah ba dukkan sarki ya kira su me masu hankali to kaga ɗaya daga cikin aikin da suke shine ambaton Allah a tsaye ambaton Allah a zaune ambaton Allah ina a kwance shi sa hadisin da na karanta mana wancan satin nana Aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance na ambaton Allah a kowanne irin yanayi yake ciki yana tsaye yana zaune yana tafiye yana da jinin al'a yana abin nan yana da abin nan janaba bashi haka kowanne hali yake ciki tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ambaton Allah yake ina fata an fahimta to haka ake so ka zama haka ake so ka zama dan duk inda ka zauna kai magana kai hira ka tashi baka ambaci Allah ba wannan zaman sai ya kasance maka nadama ranar tashin kiyama a wajen Allah kowanne irin zama kai saboda haka ka rinka kokari zikirin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sa ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke cewa idan aka zauna abin da ce ina irga istighfarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kusan sau 70 ko sau 100 kamin a tashi yakan ce Allahumma ighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ana hira ana hira ana magana ana magana can sai ya ji annabi ya ce Allahumma ighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ina fata an fahimta to sai ai hira a tashi kowace irin hira ce kai dai ka ci riba ina fata an fahimta to abin da ya kamata kenan alal qalla ka ambaci Allah kama ka tashi daga wannan wajen idan ma duk ka manta ka zo tashi to kada ka manta da zikirin da zamu zo mu karanta shi a gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk haka manta shi ko da baka ce komai ba idan ka zo tashi idan kai wannan insha Allah ta'ala ka ambaci Allah shi da ake ce masa kafaratul majlis haka ne kafaratul majlis ma'ana kafarar abinda kai na lagau a cikin wannan zaman da kuka insha Allah ta'ala sai Allah ya kankare maka matakar baka ci naman wani ba ina fata an fahimta in ka ci nama kuma wannan sai ka je kai amansa sai ka je ka nemi ya yafe maka in kuma ba haka ba sai a dauka daga ladanka a bashi Allah madaukakin sarki ya kyauta saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya mana cewa dukkanin mutumin da ya kwanta a wani makwanci ko ya zauna a wani mazauni ya tashi bai ambaci Allah ba to wannan zaman nakasa ne tawaya ce a tattare da shi kada ka manta wannan kwanciyar fa dan uwa ko da baccin da ake ce masa baccin rana ka san galibi mukan yi addu'a ne idan zamu kwanta da washe sai dare ba sani ba ko kuna addu'a idan za ku yi baccin rana to kaga hashi duka ba dole sai baccin dare ba in ka kwanta kai bacci a kowane lokaci ya kamata ka ambaci Allah a cikin sa ko da baka tattaro addu'o'i da yawa kai karanta qul wallahu qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas ka shafi jikinka ka karanta kaza Allah kalla ka samu ɗaya daga cikin karanta ka ambaci Allah a ciki ba haka bane ko wani addu'a karanta Allahumma bismika amutu wa ahya shikenan ka kwanciya ka me ka ambaci Allah Allah ya sa mu dace babu jawazis tilqa'i ala alqafa wannan babu zai mana bayani ne game da halaccin kwanciya ta rigingine al-istilqa shine abin da ake ce masa rigingine da Hausa ma'ana ka kwanta akan bayanka fuskar ka tana kallon ina sama ba shine rigingine ba to shine al-istilqa ala alqafa mutum ya kwanta akan kiyarsa dama idan mutum ya kwanta za ga akan me yake kwanciya kan kiyarsa alqafa ita ce kiyar wa wadi ihdar rijlaini ala al-ukhra da kuma halaccin dora kafa daya akan daya lokacin da ka kwanta din idza lam yakhaf inkishaf al-awra amma da shartin idan mutum baya jin tsoran me bayyana ko budewa al-awrarsa abin da yasa aka wannan saboda kun ga galibi rayuwarsu ta kasance tufafin da suke sawa shine wani iri zani ne an fahimta Allah la kallama yafi suke daura wannan din to kaga mutumin da ya daura ma yafi babu wando a ciki idan ya kwanta ya daga kafafuwansa kuma ya dora daya akan daya me zai faru ai al'aurata ta bude ko yawa to idan wando ne da kai babu ne fi ka irin wannan kunciyar wa jawazil qu'ud mutarabbi'an da halaccin zaman harbi wanne ne zaman harbi irin wannan zaman da aramai irin wannan zaman da wannan malami an fahimta yawa shine zaman harbi shi ma babu ne fi mutun sai yi shi wa muhtabiyan da kuma zaman ihtiba zaman ihtiba shine mutun ya zauna akan mazaunansa dirshan sannan sai ya dago kafafuwansa cinyarsa sai ta damfara da cikin sa sai kuma ya sanya hannunsa ya dora akan gwiwarsa wa zai kwatanta yawa kamar da kai na arama yawa to kaga wannan zama shi ma idan mutun zani ne a jikin sa akwai yuwan me al'aurata za ta bayyana ko to shi ma idan mutum baya jin tsoron idan mutum ya san cewa al'aurata ba ta bude ba babu laifi amma idan mutum ya san cewa zai irin wannan zaman al'aurata ta bayyana to haramun ne kada yi shi ina fata an fahimta yanzu an fahimci zaman da ake nufi al-ihtiba ko yawa zamu zo bayani a cikin sa insha Allah ta'ala a gaba an Abdullahi bin Yazid radiyallahu anhu an karbo daga Abdullahi dan Yazid yarda Allah ta kare tabbata a gare shi أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد شي عبد الله بن يزيد yace ya ga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi kwanciya rigingine fil masjid a masallaci wa bi an ihdar rijlaihi ala al ukhra ya dora kafarsa daya akan daya sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito malamai suka ce wannan kwanciya da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi ta nuna mana me halacci ashe kaga kwanciya akan barin jikinka na dama ba dole bane a idan ka gaji da ita za ta iya me canza ba an fahimta abinda ake bukata a gare ka shine idan ka zo kwanciya dan uwa sai ka dora hannunka na sai ka kwanta bangaren jikinka na dama ka dora hannunka akan kumatinka to kana nan sai ka ji ka gaji sai kai me sai ka juya na fata an fahimta ko ka juya kai rigingine ko ka juya bangaren jikinka na hagu kai kuma ka rubuta ciki wannan din babu laifi insha Allah ta'ala hadisi na gaba an Jabir ibn Samura radiyallahu anhu qala an karbo daga Jabir dan Samura yarda Allah ta kara tabbata a gare shi kala yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci ta kara tabbata a gare shi ya kasance idza sallal fajara idan ya sallaci sallar asubahi tarabba'a fi majlisihi sai ya zaman harde a inda ya salla an gane ya zaman harde a inda ya salla kuma ya ci gaba da me ambatan Allah da zikirin da ake karantawa na safi hatta tatlu ash-shamsu hasna hasirana ta fito tayi haske an fahimta yawa me yasa sirana ta fito tayi haske annabi tsira da aminci ta karanta bata a gare shi saboda ya samu damar da zai tashi yayin nafila raka'a biyu ina fata an gane annabi tsira da aminci ta karanta bata a gare shi dama al'ada ta ce idan aka yi sallah ko kuma idan aka idar da sallah a yakan dan zauna a inda ya sallar yana fuskantar alƙibla dan tsawon lokaci kadan yana fara azkar dinsa a haka sannan kuma sai ya juyo sai kalli mamunsa ina fata an fahimta to wannan zaman da ya juyo yake yi idan ya salla asuba yakan zauna a haka a zaman harde har sai me har sai har sai rana ta bullo amma ba da zan rana ta bullo mutum yake da namai nafila ba a'a sai tayi haske lokacin da rana ta bullo a lokacin haramun ne mutum ya sallar nafila ba ai har sai ta dan dago shine ake ce masa a waqtu shuruq lokacin da rana ya tayi haske shine hasna din ai to wannan lokaci babu laifi sai ka tashi kai sallar me ke sallar nafila to irin wannan zaman da zaka yi shine falalarsa ta zo a cikin hadisi da Imam Tirmidhi ya rawaito shi daga Anas bin Malik annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa man sallal ghadata fi jama'ati wanda ya sallar asubahi a cikin mutane kun ji sharadin ko wanda ya salla asubahi a ina a cikin jami'i annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sannan ya saura a inda ya salla har rana ta bullo ya tashi ya salla raka'a biyu kawai Allah madaukakin sarki zai bashi ladan hajji da umara cikakku 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 haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa sai dai faɗa sau uku yace cikakku 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 ban sani ba ko ka taba yi dan uwa ka ji faladan hajji da umara kana zaune a Kano ba sai ka je maka ko Madina ba dan uwa kaga bai kamata irin wannan abubuwan su rinka wuce mu ba ina fata an fahimta ko sau ɗaya ne ka gwada menene a ciki in ma ka je gidan me zaka yi bacci ba zaka yi me dan kokari ne zai dan yi azkar dinsa kuma kafin ya dan yi abin nan ko sau ɗaya ne sai ka gwada idan ka gama sallah sai ka zaman ka inda kake kana masallaci har sai lokaci har sai rana ta dan fara dagowa din nan da zarar ta dan karkace malamai suka ce daga lokacin da rana ta fito takan kai minti 15 ko 20 kafin ta dan yi hasken nan idan ta hasken nan shikenan sai ka tashi ka sallaka raka'a biyu insha Allah ta'ala ka dace Allah ya datar da mu to haka al'amarin yake amma kamar yadda na ga muku sharadin shine sai mutumin da yake me sai mutumin da yake a masallaci a sai mutumin da yayi sallah a cikin jami'i shi sa wasu malamai suka ce mata fa yanzu ita mace sallar jami'i a wajen ta farilla ce ba farilla bace ina fata an gane to shi wasu daga cikin malamai suka ce idan mace a gida take idan tayi sallah a ko irin jami'in da suke yi nasu na mata ita da 'ya'yanta da sauransu da musulmanci ta zauna inda take ta samu wannan falala amma idan kadai idan ita kadai ce suka ce bata samu ba ina fata an fahimta wasu daga cikin malamai kuma suka ce a ko ita kadai din ce ta samu tunda ita sallar jami'i a kanta ba wajibi bane saboda idan ka ce ita bata samu to kaga ka haramta mata wani abin wanda samun sa zai mata wahala haka ne yanzu ka ce mace dole sai ta yi jami'in sallar asubahi a gida ita dawa kai ma koda ba a masallaci kake ba a misali a ce wani waje ne da kuke taruwa ku yi sallah idan ka taru kai ko taru ku yi sallah ka zauna a wajen har lokacin yayi to babu laifi saboda a cikin hadisin ba an bace cewa dole sai a masallaci ba kai abin da aka ce shine wanda ya sallaci sallar asubahi a masallaci kai kai abin da ake bukata kai ta a cikin jami'i a an koma gida kuma ai ka tashi daga inda kake a karamar kallon ai ka tashi abin da ake bukata inda kai sallah ka ji fa an ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi inda ya sallah ne yake yana nan yayi zaman harte tsira da aminci tsara tabbata a gare shi har sai lokacin ya sanin ya tashi yayi me yayi wannan nafi haka magabata suke da yawa daga cikin magabata idan kana jin tarihin su zaka samu suna da irin wannan dabi'a idan suka yi sallah azubahi ba sa tashi wannan lokacin shi sa wannan lokaci Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yake bada labari a cikin littafin sa Wabilus Sayyib yake cewa babban malamin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya taba zuwa ya same shi tunda ake sallar asuba yana nan inda yake har sai da rana ta fito ta dan fara haske yana nan a zauni yana ta wurji ana ta ambaton Allah ya same shi ya ce akramakum Allah haiza kana nan har naji na dan yi abubuwa haka kai kana nan a zauna haiza ya ce kwarai da gaske ya ce to ai wannan zaman da ka gama nayi da abinda muke na ambaton Allah hadha ghizauna nataghazzabi ce wannan shine guzur shine cin abinci shine abincin mu da muke samu mu guzuri da shi mu ci abinci yace da ba dan wannan abin da muke na zikiri ba da tuni faduwa zamu kamar kai ne babu abinci a jikinka sai kana bi kana lai kana ne maka fadi to su ma ka suke an babu zikiri na fata an fahimta kaga zakira da gaskiya kenan ba ka bane zakirai na gaskiya kenan Allah ya kara musu rahama hadisi na gaba وعن ابن عمر رضي الله عنهما انكر بودك عبد الله بن عمر ده الله تعالى ثبت اغريس قال ايتي رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناغى منزل الله تعالى ده امنتي تعالى ثبت اغريشي ان عبد الله بن عمر بفناء الكعبه افرفاديا افيلن كعبه محتبيا بيديه هكذا ياي زمان احتبائي ده هنايانسا هكا سي كوتنتا ووصف بيديه ووصف بيديه الاحتباء سي شي عبد الله بن عمر يا كوتنت يد النبي صلى الله عليه وسلم تصار تبتا ا غري شي يد يد هنايسا دي wannan zaman وهو القرفساء wannan zaman kuma shine ake ce masa القرفساء الاحتباء شنو القرفساء ده ابو ديني انا فاتا ان فهمت شنو zaman da na ga ya muku shine mutun ya zauna akan mazaunansa ya dago kafafuwansa tunye sa taɗe da cikin sa sai kuma ya sanya hannunsa haka sai zagaye shi a ina akan gwiwarsa shine da yiti ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan yi wannan zama zama ne na tawabu zama ne na ƙasa ƙasa da kai da Allah ga Allah madaukakin sarki wannan hadisi rahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa wa an qailata bintu mahrama an karbo daga wata sahabiya mai suna qaila bintu mahrama رضي الله عنها ارتى الله تعالى تبتا غريتا قالت تتي رايت النبي صلى الله عليه وسلم ناغى منزل الله تعالى ارادا امنتي سكار تبتا غريشي وهو قائد وهو قائد القرفصا يا زونا زمن الاحتباء يا ايرن وانت زمن ده مكوتنتا ينزو فلما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم تكي تشوا لوكاتين ده ناغى النبي تعالى ارادا امنتي سكار تبتا غريشي المتخشئه في الجلسه يا نسو a cikin wannan zaman da babu wani abu a tattare da shi bai damu ba tace uritu min al farq kawai sai jikina sai taji kawai jikinta ya fara ya fara bali ya fara rawa min al farq saboda razana da yadda taga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abinda wannan yake nufi shine wannan mata wata mata ce daga cikin kabila banu tamim ta towo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga kauyen su zata kawo ƙara bisa wani abin da ya faru to da tazo sai aka sai ta samu wanda zai mata jagora zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba ta izini ta shigo tana shigowa ido biyin da zata fari da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta gansha irin wannan zama a takure haka ya takure abin nan a kafarsa a jikinsa haka to shine sai ta tuna a ranta cewa wannan mutumi da ake cewa manzon Allah ne shugaban annabawa da manzanni shine yake a zauna a ƙasa irin wannan zaman zaman ma ba kowanne mutum yake yin irin sa ba saboda wani zai ga kamar ai ya wuce irin wannan zaman to amma annabin Allah shine zai wannan zaman ga Kisra can ga Kaisar ga sarakunan duniya nan an nemi su karaga tawa an nemi su kujerar zama da zinare da lu'ulu amma annabin Allah irin wannan abin shine abin da ya taya mata da hankali an fahimta nan da nace jikin ta fara rawa annabi bai ma lura da tsira da aminci tsara tabbata a gare shi jikin sai fara ruwa saboda ya fara ruwa saboda me saboda yadda kwarjinin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kamata to haka shi wannan mutum yake ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda ya zo a cikin wasu ruwayoyin cewa ya rasulullahi wannan miskini ya fa ta shiga wani hali kallan halin da take ciki sai annabi kalle ta ga jikin ta yana rawa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce mata alayki sakina kinisu alayki sakina kinisu sannan sai ta dawo hayyacinta sai ta bawo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi labarin abin da ke tafe da ita annabi kuma ya mata maganin sa sallallahu alaihi wasallam muhalli shahid shine zaman da taga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi lokacin da ta riske shi zamani da zai nuna cewa kai ba kowa bane kai bawa ne na Allah kamar kowa ina fata an fahimta saboda haka babu laifi shi ma irin wannan zaman mutum zai iya yin sa wa an al-Sharid ibn Suwaid radiyallahu anhu qala an karbo daga Sharid ibn Suwaid da Allah tsara tabbata a gare shi yace marra bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya wuce ta wajena wa ana jalisun haka ba yace ni kuma ina zaune nayi haka wani irin zamani sai yace wa qad wada'tu yadi al-yusra khalfa dhahri wattaka'tu ala al-yati yadi yace a lokacin na dora hannuna na hagu khalfa dhahri a bayana wattaka'tu ala al-yati yadi na kuma jingina ko na dogara a cikin tafin hannuna shine al-yati ay ala baqin yadi ina fata an fahimta wani irin zama kenan shine abin da Bahaushe yake cewa dafe an gane ya kenan yawa dafe ya mai da hannunsa ta baya aka ya jingina da shi ya dora ya abin nan da shi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaishe a haka to yan uwa bari mu ji hukuncin dafe fa qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ataq'udu qi'adata al-maghdubi alaihim yanzu kai zama irin zaman da irin zaman wadanda ake fushi da su wannan ne irin zaman ne zaman mutane da ake zaman mutane ne fa da ake fushi da su su aka fushi da su sune yahudawa da sauransu ina fata an fahimta to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a fakaice abin da yake ce masa kada kai irin wannan zaman ba shi da kyau to shi yasa sai malami suke cewa kamar yadda na Uthaymeen ya kawo cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana dafe ne wanda mutum zai yi da hannun hagu yace amma idan mutum zai yi da hannun dama ko ya da hannunsa guda biyu shi yana gani ba komai kamar yadda malam Usman ya kawo to amma wasu malamai suka ce a'a in dai dafe dafe ne kawai dafe babu kyau ina fata an fahimta saboda haka in mutum zai zauna ko a cikin sallah ne damun dafe a cikin sallah hannunsa ya zo to a wajen sallah ma kun ji wannan tunda wannan ba a cikin sallah bane kuma hadisi ne ingantacce babu wani babu wata ƙura akan sa saboda haka idan mutum zai zauna ba daidai bane ya rinka dafi hannunsa a ƙasa haka zamani ne waɗanda aka yi fushi da su kai ko baka so ka kasance cikin waɗanda aka yi fushi da su daga cikin Yahudawa da waɗanda suka biyo hanyar su wannan hadisi rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da isnadi wanda yake ingantacce babun fi adabil majlis wal jalisi babun da zai bayani game da ladabin zama a majalisi wal jalisi da kuma shi abokin zaman wannan irin ladabi ya kamata ka kiyaye wajen zaman ka a gurin zama inda kuke hira inda kuke kasuwanci office dinku inda kuke duk inda kuke tattaruwa ku zauna wannan irin ladabi ya kamata ka kiyaye a wajen zaman sa sannan abokan zaman da kuke tare da su wannan irin ladabi ya kamata ka kiyaye wajen mu'amalatarsu a wajen wannan zaman an ibn umar radiyallahu anhuma qala an karbo daga abdullahi dan umar yadda Allah ta tabbata a gare su yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزن الله تيرا دا امنتي تسار تبتا اغري شي يتي لا يقيمن احدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه النبي تيرا دا امنتي تسار تبتا اغري شي يتي kada dayan ku ya sake ya tayar da wani daga gurin zaman sa thumma yajlisu fi sannan kuma shi sai kuma ya zauna an fahimta ai ko yawa baya halatta ka ce da mutun ya tashi daga wajen zaman sa ka zo ka tarar da mutane da yawa a waje babu waje waje ya kure sai ka samu wanda karena ko dan karamin yaro ka sai kai tashi daga nan na fata an gane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace baya halatta haka walakin tawassau sai dai abinda ya kamata ku fada ko ku yi shine sai a yalwata idan za a yi da'ira an fi so a yi ta mai fadi an fi so a yi ta mai yalwa kada a tsuke kada za ku zauna ku rinka zama a tsuke wannan zaman bai fi albarka ba kamar da zamu zo mu ji insha Allah ta'ala da'irar da zaman da yafi albarka shine zaman da aka buda aka yalwata shi wa tafassahu sannan kuma ku marmatsa shine tafassahu a marmatsa kamar da Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahu Allah lakum ya ko da kai imani idan aka ce da ku ko dan gyara ku dan buda wani ya zauna a cikin majalisi to ku buda kuma sai Allah madaukakin sarki ya buɗa mu ina fata an fahimta saboda haka idan ka zo ka tarar da mutane a waje abin da ya kamace ka shine a inda kaga waje ya kare sai ka zauna a wajen kamar da zamu zo miji in kuma akwai wajen da kake gani zaka iya samu tsakanin wani da wani zaka iya neman izinin su idan sun baka dama sai ka zauna amma ba daidai bane ka shigo ka samu mutane a waje ka ce sai ka shiga ka kutsa ka samu wajen da ya maka zauna wannan ya saba shari'ar musulunci wa kana ibn umara abdullahi dan umar ya kasance idza qama lahu rajul min majlisihi idan yazo waje sai wani ya tashi daga gurin da yake dan shi abdullahi dan umar din ya zauna shine idza qama lahu an fahimta ai ko idan wani ya tashi dan abdullahi dan umar ya zauna inda ya tashi din lam yajlis fihi baya zama a wajen har abada ina fata an fahimci wannan abdullahi dan umar babban malami ne a cikin sabai to haka idan yazo cikin dalibai ko cikin mutane haka ai ga akram kallawa yazo ga malam yazo sai wannan ya tashi bismillah malam bismillah to idan kai mai irin wannan ba zai zauna ba sai koma can inda ya samu kawai sai ya zauna me yasa yana tsoron kada ya kasance ya shiga cikin hannun da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi sai malamai suka ce galibi irin wannan baka dama da mutun zai ana baka ita ne saboda kunya da kawaici da girmamawa haka ne galibi kuma kyautar da mutun yayi maka ita saboda kunya galibi kyauta ce da take zama kamar akwai tilastawa a cikin ta shi yasa wasu daga cikin malamai suke gani cewa haramun ne idan mutun yana jin kunyarka ya baka abu ka karba irin wannan kunya ina fata an fahimta idan mutun yana jin kunyarka da yawa to zai baka abu ne galibi kamar tilastawa saboda babu yadda zai to haka sai ka kawo da kanka irin wannan abu to kada mutun ya zauna irin wannan gurbin saboda me saboda an bashi shine saboda kunyarsa da ake ji to haka sai ka koma gefe amma sai malamai suka ce amma da mutun zai zauna a wajen fa yayi laifi bai yi laifi ba idan aka ce bismillah malam ga waje wani sai ya tashi kaga haƙƙinsa ne gurbinsa ne sai ya me sai sare sai baka sai ka zauna kai laifi ba kai laifi ba ba kai laifi ba insha Allah ta'ala wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة ما زن الله تيرا دأمن سيس قارة ثبت أغريش يتي إذا قام أحدكم من مجلس من مجلس إذن تين دقا تكيون كي تاشي دقا قرن زما ثم رجع سدن يداو إليه إزوا قرن زما الناس فهو أحق به توشين يبتن تنتا لونن قرب الناس أم في متاديس إذن كنا زوني kuna da dama sai ɗaya daga ciki wani abu ya kama shi ya tafi kama ruwa ne ko ya tafi karɓo wani abu zai je ne ya dawo to kai da kake kusa da shi gurin sa ya fi daɗin zama haramun ne ka zauna mai a wajensa an gane idan ko ka zauna idan ya dawo ya za'a sai ka tashi ina fata mu fahimta indai kai musulmin kirki ne kana jin maganar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ma batun rigima a ciki ba batun faɗa kai wajen ka ne shikenan tashi me yasa saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana ni ko da baka tashi dan shi ba zaka tashi dan maganar wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata gare saboda haka baya dacewa idan kuna zaune da mutum sai ya tashi kai ka darafa ka dare wajensa idan ku ka dare ka zauna da ya dawo sai ka tashi daga wajensa wannan hadisi rahu muslim imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa anan kuma insha Allah ta'ala zamu dakata saboda lokacin sallah ya riga yayi sai sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya nuna mana abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya bamu ladan gaba daya kuskuren da muka yi kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullahi